Eric in the house. You're only from America. You're ready from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Abinu Fage ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi. Yayin da kur'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kur'un da ke tsakaninsa da Donald Trump da ke kan gaba a jihohin Georgia da Pennsylvania. A gefe guda kuma a jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ana nema a kwace mishi damar samun wa'adin shugabanci karo na biyu ba tare da ya bada wata hujja ba. Amurka ta samu adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 mafi yawa a jiya Alhamis tun bayan bullar annobar, inda aka samu sama da mutum 117 da suka kamu da cutar.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu al'umma a kasashen Afirka kamar a Jamhuriyar Niger na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da tsaikon da ke tattare da ayyukan ƙidayar ƙuri'un zaben Amurka. Sannan za ku ji cewa 'yan arewacin Najeriya mazauna kudancin ƙasar sun bayyana buƙatunsu ga shugabanni da kuma gwamnatoci akan kare su da dukiyoyinsu daga hare-hare. Baya ga haka za ku ji cewar kungiyar da ke tattaunawa tsakanin addinin Islama da Krista da kawo zaman lafiya a Najeriya ta haɗa tare da 'yan jaridu da nufin janyo hankalin al'umma don wanzar da zaman lafiya sakamakon zanga-zangar 'yan SAS. Muna tafe da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi. Yayin da kur'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kur'un da ke tsakaninsa da Donald Trump da ke kan gaba a jihohin Georgia da Pennsylvania. A halin yanzu Biden ne ke kan gaba a yawan kur'un da jama'a suka kada da kuma kur'un wakilan zabe, inda yake da kur'u 253, Trump kuma yana da 214. Dama ana bukatar kur'un wakilan zabe 270 ne don samun nasarar wa'adin shekara hudu na shugabancin kasar. Ana ci gaba da kidayar kur'u a jihohi hudu da za su tabbatar da wanda ya lashe zaba: Arizona da Nevada, inda Biden ke kan gaba, da Pennsylvania, inda Trump ke kan gaba a safiyar yau Juma'a, amma Biden ya kara kusantarsa da kur'u 18,000. Sai kuma Georgia, inda Biden ke kan gaba da kur'u 917. A tsarin wakilan da ke tabbatar da wanda ya lashe zabe a Amurka da ake kira Electoral College da Turanci, dan takarar da ya samu mafi yawan kur'un jama'a a kowace jiha banda Maine da Nebraska zai samu dukkan san kur'un wakilan jihar da ake rabawa bisa ga yawan jama'ar jihar. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ana nema a kwace mishi damar samun wa'adin shugabanci karo na biyu ba tare da ya bada wata hujja ba. Idan aka kirga kur'un da aka kada bisa ka'ida, ni ke samun nasara, a cewar shugaba Trump. Ya kuma ce, idan aka kirga kur'un da aka kada ba bisa ka'ida ba, za su iya kokarin kwace nasarar zaben daga hannunmu. Trump ya kwashe minti 16 a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House, yana cewa jihohin da ake fafatawa sosai da yake kan gaba ana zaftar yawan kur'u a sirrance, yayin da ake ci gaba da kidayar kur'un. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden dan takarar jam'iyyar Democrat na gaban Trump a yawan kur'un da jama'a suka kada da kuma kur'un wakilan zabe da ke tabbatar da wanda ya yi nasara a zaben. Amurka ta samu adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 mafi yawa a jiya Alhamis tun bayan bullar annobar, inda aka samu sama da mutum 117 da suka kamu da cutar. Rahoton karuwar yaduwar cutar a Amurka na zuwa ne a yayin da masu kada kura'a ke dakon sakamakon karshe na zaben shugaban kasa da aka yi a kasar. Gwamnan jihar Ohio Mike DeWine ya ce ba wanda cutar ta bari. Ya kara da cewa wannan cutar ba abin da ya dame ta da ko Donald Trump ka jefawa kura'a ko kuma Joe Biden. Yanzu haka dai Amurka ta samu mutane miliyan 9.7 da suka kamu da cutar cikin adadin mutane miliyan 48.8 da suka kamu da cutar a fadin duniya.
To a gaida Maryam Dauda wadda za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya nan gaba kaɗan. Jama'a a ƙasashen Afirka kamar a jamhuriyar Niger na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da tsaikon da ke tattare da ayyukan kidaye ƙuri'un zaben Amurka wanda aka gudanar ranar 3 ga watan nan na Nuwamba. A yayin da wasu ke ganin abin tamkar wata manaƙisa ce, wasu kuma na ganin cewar ci gaban demokradiya ne. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Munbarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sabanin yadda aka saba ji a yayin zababbukan kasashen mu na Afirka, galibin jama'ar wannan nahiya ta yaba da yadda zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba ya gudana a Amurka saboda gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen baiwa 'yan kasar damar kada ƙuri'a. Rabi'u Abba dan Illila na daga cikin waɗanda ke begen tsarin zaben kasar Amurka.
Gaskiya yanda aka gudanar da zaben, an gudanar da zabe irin yanda ya kamata a yi. Tsarin zaben Amurka ba tsarin zabe ne irin na kowa ba mazanciya. Zabe ne wanda an kawo tun nan da wajen wata guda zuwa biyu da sun kawuce har zuwa lokacin zabe da ya kawo. To kaga ko wannan ma ai abin alfahari ne saboda sai kasar da ta rarrafe kanta take iya yin zabe wata biyu kafin lokacin zabe.
Haka shi ma Lawali Abubakar ke da makamancin wannan ra'ayi.
Yadda aka gudanar da zabe ba irin yadda muka saba gari bane ga Afirka ba. Tunda an shirya zaben tun kafin lokaci. Wannan kuma babban ci gaba ne wanda na'urori na zamani suka kawo da kuma hukumar da ke kula da shirya zaben.
Cece kucen da ke tattare da ayyukan tantance sakamakon wannan zabe wani abu ne da ake ganin bai dace da girman kasar ta Amurka ba.
Ga yanzu kasar Amurka a ce ana zabe tun ba a yi da faɗin sakamako ba. Dan takara guda ya ce bai raba an mishi magudi. To kaga ai dada abin gaskiya akwai hadari ciki, akwai hadari babba ma wanda ba ma dan karami ba kuma ya zama kuma baya ma a cikin demokradiya. Saboda ai mu nan zaɓuɓɓukan mu na Afirka menene ke bata su rashin raida cece kuce.
To sai dai a tasa fahimtar Aliyu mai fada na cewa bai ga laifin komai ba idan dan takara ya kai kara a gaban kotu saboda zargin magudi.
Yunkuri na Donald Trump sai a ji ba a gani ya saba ma doka Amurka. Constitution ce ta kai shekara 233 yau. Ka ta tanadi wannan abin da Trump yake yi a yanzu. Ko da shi ya fara yin shi, ya nuna mu duniya da Amurka abu ne wanda an kai shekara 233 aka hange shi yana iya waru kuma ka'idodi suka ce ga yadda ya kamata a ciwo kan abin kuma yake nan ga yin haka ne kai kara za a sake kilon ƙuri'u. Kin tun an bashi wannan dama kuma ya aiki da wannan dama ni ban ga wani matsala a ciki ba. Lallai wanda ba su son Donald Trump sai su gani a yi maza a ƙare da shi. To kuma yanzu dole mutane sai sun jira su ji abin da hukuma za ta faɗi.
Halin rashin tabbas ɗin da ake ciki a ƙoƙarin tantance wanda ya yi nasara kwanaki akalla hudu bayan wannan zaɓe wani abu ne da ke saka fafatawar ta ranar 3 ga watan Nuwamba a jerin zaɓuɓɓukan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a a tarihin duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Alhamis, majalisar dokokin kasar Habasha ta amince da ayyana dokar ta ɓaci tsawon wata 6 a yankin Tigray da ke tawaye a arewacin kasar, inda gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar da farmakin soja duk da kiraye-kirayen da kasashe suka yi na bangarorin su hau teburin sulhu don kaucewa yakin basasa. A shekarun jiya Laraba, majalisar ministocin kasar ta sanar da kafa dokar ta bacin sa'o'i bayan da Prime Minister Abiy Ahmed ya ba dakarun kasar umarnin su yi fito na fito da 'yan tawayen yankin a matsayin mai da martani akan mummunan harin da aka kai kan wani sansanin sojojin gwamnatin tarayya a Mekele, babban birnin Tigray. Gwamnatin Abiy ta dora laifin ba da umarnin kai harin kan jam'iyyar TPLF ta Tigray da ke iko da gwamnatin yankin. Gwamnatin Tigray ta faɗa a jiya Alhamis cewa dakaran Habasha sun yi wa wasu wurare a kusa da birnin Mekele ƙawanya. Wani wakilin muryar Amurka a yankin ya ce ya ji ƙarar jiragen saman soja na wucewa ta birnin da misalin ƙarfe 3 na rana agogon yankin. Gwamnatin tarayyar Habasha dai bata ce uffan ba game da rahoton harin. Haka kuma muryar Amurka bata tabbatar da kai hare-hare ta sama a yankin ba. Wasu kungiyoyin agajin jin kai biyu sun dakatar da ayyukansu a sassan gabashin Sudan ta Kudu bayan da ƴan bandaga suka kashe wasu ma'aikatan su biyu a ƙarshen makon da ya gabata. Dakatar da ayyukan zai ƙara tsananta yanayin dabban ƴan ƙasar da ambaliyar ruwa ta sa suka gujewa matsugunan su. Annette Hans, mataimakiyar shugaban hukumar ayyukan jin kai a Majalisar Dinkin Duniya a Juba, ta ce kisan ma'aikata ba kai kayayyakin jin kai ga mutanen da ke fuskantar tashin hankali kadai ya shafa ba, ya kuma jefa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu cikin mummunan yanayi. Muna Allah wadai da irin wannan ɗabi'ar. Abokan aikinmu da 'yan Sudan ta Kudu da ke sadaukar da rayukansu. Waɗannan mutanen na ƙoƙarin taimakawa yaran da ke fama da yunwa ne da masu jego don agaza musu su samu taimakon da suke bukata don su rayu. Abinda Hans ta faɗa kenan a shirin muryar Amurka na South Sudan Info.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan tarurrukan neman zaman lafiya da shugabannin yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da gudanarwa, al'ummar yankin arewa mazauna kudancin kasar da kuma arewacin kasar sun koka game da rashin daukar matakan kare su daga hare-hare da suke zargin ana musu a duk lokacin da rikici ya tashi a yankin kudancin kasar. Shugabannin ƴan arewan dai sun buƙaci samun haɗin kan sarakuna da sauran shugabanni. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da rahoton.
Al'umma arewacin Najeriya da ke zaune a yankin Kudu maso yammacin Najeriya sun kira ga shugabannin arewacin Najeriya da zaka ke gudanar da taruka daban-daban akan neman zaman lafiya a yankin da kuma ƙasa baki daya da su doki kwararan matakai na kare su daga fararen da ake kai musu a yankin Kudu maso yammacin Najeriya, musamman ma dai a lokacin da duk wani rikici ya tashi. Alhaji Ado Shu'abu Dansudu shine shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar haɗakan ɗan arewacin Najeriya mazauna yammacin ƙasar, wanda kuma a taron manema labarai da gudanar a birnin Lagos ya bayyana buƙatar ganin shugabannin na arewa sun dauki kwararan matakai na kare ɗan uwansu da ke zaune a wannan yanki.
Na farko dai wannan taro da aka yi da 'yan siyasa da sarakuna da sauran masu ruwa da tsakiyar arewa, so abu ne mai kyau, amma ya ba girin-girin ba ta yi mai, domin rashin haɗin kai da rashin ƙaunar juna da yake arewa shine babban matsalar da ainihin take damun arewa, ko kuma ƴan arewa ma gaba ɗaya, bud musulman da kristoci. Rashin haɗin kai shine babban matsalarmu. Kuma gaskiyar magana, na sayin wannan magana, ya kamata a ce su shugabannin kristan da na musulmi na arewa, musamman sultan da atubishan na arewa, akwai fa abubuwa a ƙarƙashin ƙasa wanda kowa ya kulle a zuciyarsa, kuma ya ƙi faɗa, kuma yana damunsa, kuma yana amfani da shi, kuma fatan da muke da shi, mu da muke Kudu alhamdulillah, amma hangari ba gudu ba. Ban san dalilin da yasa za a yi waɗansu abubuwan a arewa ba, amma mu ɗan asalin arewan da muke Kudu ba za a gayyace mu ba, ba za a gaya mana, ba za a kira ba, sai dai mu ji an yi. Wanda kuma mu wallahi da muke Kudu mun fi su kishin arewa, kuma mu muke gogayya da mutanen da suke kishin ɓangarensu.
To ko me yasa ƴan arewacin Najeriya ke kukan rashin ɗaukar mataki daga shugabannin nasu? Tambayar kenan da naiwa Alhaji Abubakar Muhammad na Baban Yawo, ɗan jam'iyyar APC a jihar Kaduna.
Mu abinda muka sa sarakunan nan da gononinmu 19 za su yi, shin a kudancin nan ƙasar Iyamurai aka ƙona musu dukiya san fuska wani ba? Kuma iyamuran nan gononinsu da sarakunansu ba wanda ya fito ya ba mu haƙuri ya ce mutanen arewa mu yi haƙuri da Najeriya ɗaya ce, kowa ya san garinsu. Amma daga cikin gononinsu ɗaya ko sarakunansu ba wanda ya ce jihohinmu na arewa wanda aka yi musu kisa wai abubuwa aka ƙona musu dukiyarsu aka kashe su.
A kwanakin baya ne dai shugabannin yankin arewacin Najeriya tare da haɗin kan shugabannin gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dattijan ƙasar Dr. Amin Lawal da kuma shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari da babban feto janar na 'yan sandan Najeriya da kuma sarakuna na yankin arewacin ƙasar suka gudanar da taro a garin Kaduna, inda kuma suka dauki wasu matakai tare da kafa kwamitoci da zai kai ya kawo tsakanin al'ummomin yankin domin wanzar da zaman lafiya da kawo karshen fitintunu da samar da aikin yi a tsakanin matasa na yankin arewacin kasar da ma kasa baki daya. Baban Jibrin, Murai Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibrin, kungiyar da ke tattaunawa tsakanin addinin Islama da Krista don kawo zaman lafiya a Najeriya, wato Interfaith Dialogue Forum for Peace, ta hada taron yan jaridu da nufin janyo hankalin al'umma don wanzar da zaman lafiya sakamakon tashe-tashen hankulan da ya gudana a zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar yan sandan SARS da ya haifar da asarar rayuka da dukiyoyi. Daga Abuja, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da ƙarin bayani.
Taron da ya hada manyan shugabannin addinai da na gargajiya waɗanda suka bayyana takaicinsu tare da yin Allah wadai da tashin hankalin da ya auku a jihohi da dama da ke fadin kasar waɗanda ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi a makonnin da suka gabata, cewa sakataren watsa labarai na kungiyar Malam Muhammad Sani Isa, kungiyar bata goyi bayan bata gari da suka fake cikin masu zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar SARS din ba.
Wannan zama da muka yi anyi ne zama nako na yan jaridu don mu yi kira a matsayinmu na kungiyar wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Mai kira ga waɗanda suka yi zanga-zanga ta NSAS, kuma mai kira ga gwamnatin tarayya, to mai kira ga dukkan su biyu din. Ita gwamnatin tarayya mun ce ta duba sauran koke-koken mutanen NSAS kuma ta dauki mataki akai, amma fa ta rika bayani inda aka tsaya, kada mutane su ji shiru kawai ana ta tafiya, a rika bayani to yau an yi kaza ko gobe za a yi kaza, kuma a ga abun yana tafiya. To ganin yana tafiyan zai sa mutane kaga an ƙara taushe zukatansu. Muka ce kuma ba mu goyen bayan da suka faffasa wurare suka bebi kayan abinci ko kuma suka yake na amfani a matsayin sun husata, kuma goyi bayan hakan da suka yi badan ba shine daidai ba.
Masiya magana na cewa hakuri shine maganin zaman duniya. Ibrahim Joshua Adamu da ke cikin jagororin taron yayi kari da cewar,
wato musabbabin wannan abin rashin gamsuwa da gwamnati, an yi ta hakuri, to hakurin dama ana neman kofa ne, to da kofan nan ya samu kuma sai aka yi amfani da wannan dama, aka yi do abuwa da suka yi ta yi. Wato in al'umma aka tura su ya kai bango, komai za su iya yi. Mu kuma kasancewar mu anan shine muna tsakanin gwamnati da al'umma, shugabannin addini ne da shugabannin al'umma, muna magana mu gwamnati kuma muna jan hankalin matasa don a zauna lafiya. Kasa ba za ta taba zama lafiya ba in ba yi hakuri da juna. Gwamnati dole ta yi hakuri da al'umma, al'umma kuma dole ta yi hakuri da gwamnati, don ba za ka taba samun abin da kake bukata a lokacin da kake bukata ba. Shi kuma Allah ya yi alkawari zai ba al'umma shugaba daidai da yanda halin su yake. Ni ina jan hankalin mutane, al'umma na kasa baki daya, ba mu da wata kasa da tafi Najeriya. Najeriya nan ba kuma wanda ya fi wani gata a kasar.
Kungiyar IDFP a takaice na samun tallafin ta na aikin wanzar da zaman lafiya daga kasashen waje, kamar yanda ma'ajiyar kungiyar Elda Iliya Solomon Alusi ta yi karin bayani.
Gaskiya daya ne, amma sai na ni uwa jatuma kowane da in ita mace ce uwa ne ga sauran yara. Wannan kungiya wasu ne kasan waje countries hudu da Najeriya biyar su suka ba da gudumawansu domin su hada kudi suna turo mana domin mu idan da sulhu a kasan mu. Wannan ya nuna suna da kauna kasa Najeriya, dole ne kuma mu yabe masu. So a matsayin mu na addini na Krista da Musulmi da traditional leaders, muna so a iga ta gaskiya a shugabanci daga kasa dan biya duniya gaba daya har zuwa Najeriya.
Daga ƙarshe dai taron yayi addu'a ga iyalan waɗanda suka rasa ƴan uwansu a zanga-zangar da kuma kira ga gwamnati da ta tabbatar da cewa ba a saki samu aukuwa irin wannan lamarin a ƙasar ba. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To kuna sauraron labaran ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. To yanzu kuma sai shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurkawa da dama na cike da mamaki kan yadda suka ga ake kusan tafiyar kunnan doki a zaben shugaban kasar da aka gudanar a farkon makon nan. Wani abu da wasu ke ganin alama ce da ke nuna zurfin rabuwar kawunan da aka samu a kasar. Shin ta yaya aka tsinci kai a cikin wannan yanayi? Amsar da shirin na duniyar Amurka wannan mako zai kokarin nema kenan a wannan mako. Suna na Mahmud Lalo. Madalla. To Amurka dai kasa ce da aka san ta a dunkule. Amma a lokacin da aka tunkari zaben shugaban kasa sai lamarin ya sauye salo. Inda aka ga al'umma kasar ta rabu gida biyu, wato kowa ya kaba jam'iyyar da yake goyen baya. Wannan mutumin da ya bada sunan sa a matsayin Jeff Biden yake goyen baya. Yace ni nagaji matuka. Na kasa gane inda kasar nan ta dusa. A gani da Donald Trump ne ya haifar da wannan baraka. Ita kuwa Beth Jordan, shugaba Trump take goyen baya. Kace a taron fahimtar Trump ne bunkasa tattalin arzikin kasar nan. Kudin da ake biya na ya karu. Ina samun kudi a yanzu fiye da nake samu a baya. Sannan hannayen jarin da na siya sun karu kuma ina samun kudi. Waɗannan ra'ayoyi biyu da suke hannun riga manuniya ce ga irin yadda kasar ta Amurka ta dare biyu. Michael Alvarez malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a California Institute of Technology. Yace siyasa da bambancin aƙida sun raba kawunan mu. Al'amura da dama sun raba mu kama daga batutuwan da suka shafi zamantakewa zuwa na tattalin arziki. An samu ra'ayi mabambanta dangane da abin da ya shafi annobar COVID-19. Ya zuwa daren ranar zaɓe, 'yan Democrat ba su yi mamayar da suke tsammanin za su yi ba. Binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa Biden ne a gaba a jihar Florida da ta kasance muhimmiya a wannan zaɓe, amma kuma Trump ne ya lashe ta a ƙarshe. To amma shin me ya samu hasashen da masu bincike suka yi? Ga abin da Michael Alvarez ya ƙara da cewa a wannan hira da aka yi da shi ta Skype. Ya ce ta yiwu annobar nan ta COVID-19 ce ta yi tasiri wajen tattarawa da sarrafa mafi akasarin waɗannan hasashe da aka yi wanda hakan ya sa aka tafka kurakurai. To yayin da gangamin yakin neman zaben Biden ya maida hankalinsa akan yadda Trump ya tafiyar da ayyukan yaki da wannan annoba, sakamakon da aka gani da ke nuna kusan an yi kankankan. Wata alama ce da ke nuna cewa 'yan Democrat sun yi rikon sakainar kashi ga wasu muhimman batutuwa. Lamarin da ya sa masu kada kuri'ar suka karkata hankulansu kan shugaba Trump. A cewar Alvarez, magoya bayan Trump da iyalansu sun ji kamar an yi watsi da su. Muna ga wannan kafa Trump ya yi amfani da ita. Kuma hakan bai sauya wa magoya bayansa ra'ayi ba tun daga shekarar 2016. Asali ma abin da ya fi haka zan ce ne. Wannan kusan kunnan doki da aka yi a sakamakon zaben. Wata manuniya ce ga yadda yanayin al'umma da tsarin siyasa ya soya Amurka, cewar Alvarez. Na ga hasashen da 'yan Democrat suka yi kan wasu al'ummomi. Misali na bakaken fata. Ba abu ne da ya kamata su dogara a kai ba. Ana wa ganin kamata yi su nemi kuri'un bakaken fata Latinos da kuma Hispaniyawa. Tracy Henson, wacce ta fito daga jihar Biden ta Delaware, Trump ta zaɓa, ko menene dalilinta? Ce ni ban ga wata alama ta shauki a wajen Biden ba, gaskiya ban gani ba. Ita kuwa Beth Jobson da ta goyi bayan Biden cewa ta yi, sauyi take so ta gani daga irin yadda aka samu rabuwar kawuna cikin shekaru hudu da suka gabata. Ina yi wa ƙasa ta addu'a ta farfaɗo don mu koma tsintsiya mu ɗaurinki ɗaya. Ku zo na mu tattauna ta yadda za a ji ɓangaren kowa da kowa. To wani abu da masu fashin baki ke cewa shi ne, duk wanda ya lashe wannan zaɓe akwai jan aiki a gabansa dangane da yadda zai shawo kan wannan annoba da ta bai tattalin arziki da ta haifar. Sannan uwa uba yadda zai dinke barakar da ta haifar da rabuwar kawuna a Amurka. Masu sauraro, a nan za mu tasa aya a cikin shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Elizabeth Lee da Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
da Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum, ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, yace salam biyoyi Hausa. To kuma zaben kasar Amurka ya kamata ki sani cewa tsalle daya ake yi a fada Libya, amma sai an yi dubu ba a fito ba. Da fatan zaki iya kokarin ki wajen sanar da duk dan takarar da ya samu nasara dan gudun tashe-tashen hankula bayan zabe. Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ngo Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yace salam biyoyi Hausa. Dan Allah ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi da yake maka ya karasa hanyar nan da ta tashi daga wancin dada zuwa Miri. Hanyar da tsohuwar gwamnatin MA ta fara bata karasa ba, ganin yadda ake yin yawan hadura a hanyar. Sako daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala ne ya shi Lakwaja jihar Kogin Najeriya, suka ce muna so ku ba mu dama don yin kira ga kwamishinan ruwa ta jihar Kogi Mr. Abdulmumin Danga tare da hukumar kula da ruwan da su kokarta wajen tsawaita sawoyin bada ruwan famfo a rana, kana shi hoɓɓasa wajen sakin ruwan akai-akai ganin cewa muna cikin lokacin rani, inda mutanen Lakwaje ke fama wajen siyan ruwa a gun masu amalanke. A wasu lokuta ma sai mun yi tafiye-tafiye kafin mu samu ruwan. Da fatan sakonmu ya kai ga mai girma kwamishina da ma waɗanda suka dace. Sai sako daga Bakar Kawu Girgir, yace salam biyoyi Hausa. Ci gaba da kasancewa cikin yajin aiki da jami'oyin Najeriya suke yi abin takaici ne da damuwa, kuma dole ne wannan abu ya addabi ɗalibai ganin yadda yake tasiri a tsarin karatun nasu. Muna kira ga Asu da ta janye yajin aiki, mutum kishin karatun ɗaliban take ba kishin bukatunta ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace salam biyoyi Hausa. Ina masu nuna ƙabilanci akan cewa wannan ɗan ƙasa ne da wanda ba ɗan ƙasa ba, to ya kamata su koyi darasi akan abin da ya faru a ƙasar Amurka, inda 'yan asalin Najeriya biyu suka zama 'yan majalisu domin baƙo rahama ne. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email, wato hausa.service@voanews.com.
Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Joe Biden na kusantar ayyana samun nasara a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi, yayin da kur'un baya-baya da aka kirga suka rage yawan kur'un da ke tsakaninsa da Donald Trump da ke kan gaba a jihohin Georgia da Pennsylvania. A halin yanzu, Biden ne ke kan gaba a yawan kur'un da jama'a suka kada da kuma kur'un wakilan zabe, inda yake da kur'un wakilan zabe 253, Trump kuma na da 214. Dama ana bukatar kur'u 270 ne don samun nasarar wa'adin shekara hudu na shugabancin kasar. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ana nema a kwace mishi damar samun wa'adin shugabanci karo na biyu ba tare da ya bada wata hujja ba. Idan aka kirga kurban da aka kada bisa ka'ida, ni ke samun nasara, a cewar shugaba Trump. Ya kuma ce, idan aka kirga kurban da aka kada ba bisa ka'ida ba, za su iya kokarin kwace nasarar zaben daga hannunmu. Amurka ta samu adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 mafi yawa a jiya Alhamis tun bayan bullar annobar, inda aka samu sama da mutum 117 da suka kamu da cutar. Rahoton karuwar yaduwar cutar a Amurka na zuwa ne a yayin da masu kada kura'a ke dakon sakamakon karshe na zaben shugaban kasa da aka yi a kasar. Gwamnan jihar Ohio, Mike DeWine, ya ce ba wanda cutar ta bari. Ya kara da cewa wannan cutar ba abin da ya dame ta da ko Donald Trump ka jefa wa kura'a ko kuma Joe Biden.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 wato agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tsaya ni gabatarwa, sai kuma Julie na refreshment da ta hada mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.